amma mutanen jigawa sun ce ba shi ba, to za a iya kashe su gaba ɗaya kuma an nada shi. To ashe sai mutanen jigawa su tuhumci kansu me suka yi wa Allah, Allah ya yi musu haka. To sai mu dawo mu ma mu tuhumci kanmu me muka yi wa Allah, sai mu gyara. Amma bai yiwuwa a ce daga cikin mu sai batattun, sai lalatattun, sai baragurban ake ɗibowa ake nada mana, kuma ba yadda muka iya, dole mu karba. Yana nuna statistic din, kididdigar tana nuna mu ma batattun cikin mu sun fi yawa. Batattun cikin sun fi yawa, don haka batacce ne ke iya jan motar. Allah ya kiyaye. Jama'a, wannan ta wajen zina kenan da luwaɗi, kun ji sharrin da aka bullo ta son mata. Dawo ta aure kuma, a aure. Ta aure ma an yi amfani da son mata, an ragargaza mu. A yau duniyar musulunci tana fuskantar wani haɗari da bata taɓa fuskantar shi ba, shine Kiristoci da Yahudawa na ƙasashen Faransa da Ingila da Amerika suna da kyawawan 'yan mata da ƙasashe irin su Isra'ila, waɗanda suke turowa cikin jami'o'i na duniyar musulunci, waɗanda aikinsu su ne su zo su samu ɗan sarauta ko ɗan babban malami ko wani mai hazaka, sai su makale mishi da ya gama makaranta, sai su aure shi. Ba dan komai ba, dan in aka kifa, aka kada, aka fadi, aka tashi, za a waye gari shi ne sarki. Sarki ne shi. Amma matar shi Kirista ce ko ba Yahudiya, daga Faransa ko daga Ingila ko daga Israel. Dan haka ran da aka tashi aka ci mutuncin addinin musulunci, idan mijinta ya yunkuri zai wani abu, sai ta ce to yanzu baka son dangi na kenan. Dan haka sai ja baki ya shiru. Sai ku musulmi ku zo nan ku yi ta kuncin rai. Dauki misalin kasar Jordan. Sarki Hussein na Jordan da ya rasu, aikin soja je koyowa a Ingila, daga nan aka makala mishi mata baturiya arniya ya auro. Duk ina 'yan matan Larabawa da sarakunan Larabawa da ke duniyar Larabawa, babu wadda ta fita kyau da iya magana da kwarewa, sai aka hada shi da baturiya sai ya auro ta. Wannan wani shiri ne da aka yi saboda a cimma wata bukata. Shine uban shi sarki Talul musulmi ne mai ruko da addini, an yi ya bar fafroma ya zo kasar, ya hana shi. Dan haka dan shi ya tafi karatu, sai aka yi kokari dan ya auri arniya baturiya. A kwana a tashi sai uban ya rasu, sai dan ya zama shine sarki, amma matar shi kuma arniya ce. Tana nan sai ta haifa mishi dan farko, sai ya sa wa dan Abdullahi. Ba da jimawa ba sai aka kai ɗa wurin kakannin shi a Ingila, don ya ji turanci, ya iya al'adun kakannin shi, ya yo karatu. Yan shekaru kaɗan yaro ya taso, ya zama matashi shekara 30 zuwa 31, uban ya rasu. Yaron shi kuma sai aka tura shi ya je ƙasar Falastini, ya auro Balarabiya amma Kirista. Sai aka zo aka haɗu. Uwar shi Kirista, matar shi Kirista, shi kuma ɗan shekara 31. Tsaurin ra'ayin uban shi da kakan shi na addinin musulunci ko ruko da addinin ya hana su bari fafroma ya zo. Yau yaron yana hawa mulki da wata 8-9. Sai uwar shi tace tana son mai gidanta a cikin addini shine fafroma, Pope John Paul II, ya ziyarto kasar. Sai yaro ya ce bai yadda ba, ai uban shi ya hana. Sai matar ta sha mishi mur, uwa ta sha mishi mur. Ya ka iya ɗan shekara 30 tsakanin uwa da matarka sun haɗe maka kai, yana da wahala ka iya yaƙansu, saboda mata suna nan da wani makami wanda in suka so canza tunanin namiji ba sai sun ci kwalashi ba. Kana zuwa fita in ta zubar da hawaye, ta ce to a da lafiya mai gida, sai ka ce a lafiya, ta ce Allah, ko taron shugabannin musuluncin duniya za ka tafi, sai kaga sai ka tsaya ka saurare ta, me ya kawo kuka? Mata suna da irin wannan makamin a hannunsu, don haka dole suka canza tunanin wannan yaron. Sai yadda ya jawo fafroma, da ya jawo fafroma aka ɗibi shariran fili, aka je aka ce shikenan, wannan ya zama filin da fafroma ya gana da mutane. To an baiwa Kiristocin ƙasar Jordan, irin yadda aka yi mana a Abuja gata can. fili ne kilometers a Abuja gashi nan a Kubwa yanzu ya zama daga cikin filaye mafi daraja a Kubwa an diba an ba kristocin Najeriya dan fafaro ma yazo ya tofa addu'a a wurin na fata an gane yazo ya tofa addu'a a wurin shikenan sai aka ce kai an ba su filin zamanin mulkin da ya gabata ne na fata an gane zamanin abace ne fa zamanin abace ne kun manta ne zamanin abace ne muna Abuja to Allah ya kiyaye abinda nake so in ce shine me yanzu wannan ta hanyar mata ne akai wannan juyin juye halin ko to ku san me yake faruwa da ayyanku da kuka tura nan university ko kuma can university a kasashen waje wace ya ce danka yake mu'amala da ita na'am wata yarinya arniya a university mu ta taba zuwa tace mini don Allah in yi mata hanya ta in ba ta yaro na mana akwai wani yaro tana gani na da shi haka kamar kani na dauke shi tace ka bani sani mana mace in baki shi me zai miki tace tana son za ta aure shi tace amma ke ba musulma bace tace ai za ta duk abin da yake so za ta yi nace me yasa sai tace yana da kai ne yana fahimtar karatu sai akai wani arashi wannan sai wata yarinya musulma ita kuma bafulata na yar uwar shi ina wance tace tayi aure ina wance tayi aure nace to kefa tace ita bata samu miji ba nace to sai in baki sani sai tace a stata wai yanzu zai gama jami'a ya fara neman aiki yanzu za ta aure shi to ku dubi comparison din hadakar da nake so in yi arniya tana son shi dan ta san tana hasashen me zai zama gaba tunda yana da kwazo amma musulma ta ga cewa bai da komai a hannu ba ta san shi we are in trouble mun shiga cikin matsala jama'a mun shiga matsala kaskanci da wulakanci ya kai matuka yau a ce jama'a shugaban kasar Jordan matar shi Krista uwar shi Krista Hafizul Asad da ya mutu na kasar Syria shi ma matar Krista ga ta kuma ita ce uwar dan da yau ya zama sarki Krista yau kuma matar shi ma Krista uwa Krista mata Krista sannan kada ka tafi kasar Masar shugaban kasar Masar matar shi Susan Krista ce ita ma da Philistine Yasa Arafat Yasa Arafat duk jihadin nan da ake cewa ne na musulunci wai bai gaba Larabiya mai jihadi irin nashi na musulunci ba sai Krista ya aura bayan ya kai wajen shekara 50 da wani abu ya auri Krista kuma yar shi kwaya ɗaya ce a duniya kuma yau Krista ce dan uwarta ya mutu ya batta a hannun uwarta tana nan ta rike a batta tana zuwa coci da ita yar gidan Yasa Arafat kwaya ɗaya ce a duniya kuma matar Krista ce dan haka yar Yasa Arafat yau Krista ce wannan kaskancin da wulakancin zuyina linnasi hubbu shahawat saboda haka jama'a ku daina sakarwa kanku sha'awa wadda za ta galaba akan imaninku sannan walbanin ya fitina ne inna min amwalikum wa aula inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum inna ma amwalukum wa auladukum fitna dukiyoyinku ƴaƴanku matanku waɗannan abubuwan fitina ne ƴaƴan baka ta ka tsantsan ba yau sai su rikita ka jama'a wannan tana daga cikin fitina da yau muke ciki yanzu mu dake Kaduna jama'a muna ganin fitina ta mustakbalin ƴaƴan musulmi da yawa yau a Kaduna suna cikin hadari uba ne zai sai falleliyar mota ya dauka ya ba yarinya budurwa ƴar shekara 16 zuwa 18 tana da Peugeot 206 tana da GSM tana da Glo da MTN da V Mobile a gidansu tana da apartment za ta iya dibo samari in har an samu wani wanta ustazu mai kishin addini ya ce ya kike kawo kaza sai ta ce ah waɗannan ba samarinta bane they are merely friends abokai ne kawai sai uwarta ta fito ta ce of course my daughter you are right sai abokanta ne ba wai samari bane ku kun cika tunani otherwise ku kullum murdaddan tunani ne da ku wannan abokanta ne kawai abokai wai akwai abokai abokai wai ba boyfriends bane kaza kaza abokanta ne kawai kamar yadda wai namiji yake da abokai maza to ya kamata ma yana da abokai mata, abokai ne ba wai budurwa da zai a abokiya ce, zai ce wannan abokiya ta ce wannan kawata ce, she is my friend, ita ma sai ta ce he is my friend. Wannan barnar ta kai yau a gidajen musulmi da yawa, ya fitina ne a gidan musulmi, aka samu wana turmushe kanwashi, ya fitina ne. Da iyayen suka gano sai suka ce to ai abin yazo da sauki, da su tafi suna neman na waje kuma fa su ja mana rikici, wai abin yazo da sauki, ya an yadda an yi kuskure amma abin yazo da sauki fa. Ya kamata a dubi abincin da abin ya zama na cikin gida ne, yazo da sauki. Fitina zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa wal banina wal qanatir al muqantara, dukiya kudi, kudi kan ba sai mun tsawaita sharhi ba yau a cikin su, kowa ga yadda bala'in su yake. Min al-zahabi wal-fiddati wal-khayl al-musawwama, hurairun dawakai, in ka so a yau ka ce manya-manyan motoci a beban hawa, yau sun zama wa mutane fitina. Jama'a yanzu an tashi daga alhazan birni da 'yan siyasa, yanzu malamai ne suke competition akan motoci. Wannan ya dauko jibgejiyar ya shigo da ita garin, sai wannan ya ce Allah ya ƙarya yake, sai je kakara da tashi shi ma, sai shigo da ita tana nishi ta ci ta uban kowa a garin shikenan, sai ya ce tap ta malamin mu ta fita ku, dalibai kuma su zama shashashai, madadin suna muƙarana tsakanin nuska da nuska ta littafi, yanzu nuskokin motoci suke muƙarana. Wannan yana ta malami na ta fita ka, wallahi je kaka gani, sai kace yau yazo da ita da magariba ko tanti ba ai mata ba, je kaka gani, ce kai malamin ku shege na shikenan, sun mai da ku yan demokradiya kawai. Ina fatan mun gane wannan sharri ne jama'a. Malaman da suke irin wannan malam yaushe za su iya aikin musulunci? Ba za su iya ba, ba za su iya aikin musulunci ba, ba za su iya aikin musulunci ba jama'a. To sannan sai me? Sai noma, gonaki, shuka, yau sun batar da sai dabbobin kiwo, sannan sai Allah yake zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah yana da kyakkyawan sakamako a wurin shi. Ya jama'ar musulmi, daga ƙarshe an fara nuna min lokaci, kuma ya yi daidai da lokacin da nima nake so in karkare wa'azin nan nawa. Yanzu jama'a, waɗannan matsalolin da na lissafo mana a tsakani da Allah, wata hanya ce wadda za ta zama mafita. Ka haɗa wa'azina na jiya da ne magana akan matsalolin jahiliya da suka saka mu a matsalolinmu na yau, sannan ka ɗauko kaskanci da wulaƙancin da na karanto mana, wanda mu musulmin Najeriya da musulmin duniya muke ciki a yau. In ka haɗa waɗannan abubuwan, to ina mafita? Mafita ita ce hanyar da Allah maɗaukakin sarki ya aiko mana da ita, ita ce annabawa da ya aiko da littattafai. Don haka musulmi mafitarsu ta farko ita ce su kyautata imaninsu, su gaskata yaddarsu da Allah, sannan su dawo su aiki da littafin Allah. Idan mun ce aiki da littafin Allah, ba ma nufin jama'a kaddamar da shari'a kadai, ba ma nufin aiki da shari'a ala al-mustawa tanzimi, a bisa tsari na constitution ko tsarin mulki. Muna nufin kai da matarka da 'ya'yanka a shagon kasuwarka, a matsayina na kafinta ko tela, a matsayinka na likita, a matsayin kowa da kowa ya tsaya ga cewa shari'ar musuluncin yake bi kuma da gaske. Waɗannan bayan Allah da yau muke associating kanmu da su, muke haɗa kanmu da su don mu samu daraja, su ɗan fodiyo jama'a. Kuna jin babu haramun a zamaninsu ne? Akwai ta. Babu zalunci a zamaninsu? Akwai. Duk abin da yake a yanzu wanda yake dalili ne da ke batar da mutane, wasu su kawo larura ko ba su kawo larura ba, su ɗan fodiyo sun samu kansu a wannan hali. Amma sai suka kauce wa wannan musiba, sai Allah ya ɗaukaka darajarsu. Jiya na yi wani misali, na ce ku dubi wata baiwa ta Allah. Malaman da suka yi musulunci a ƙasar nan tamu ta Hausa kafin su ɗan fodiyo, me sunansu? Ina ne garurukansu? Ina littattafansu? Me aikinsu? An manta da su, wasu ma ba a ma san da su ba. Gani ake ma daga kan ɗan hodiyon ne aka fara malanta, wani ma gani yake daga annabi sai ɗan hodiyo.
haka ne ko ba haka ba? Idan har waɗannan mutanen shekara 200 rak tsakanin mu da su sun zama mana abun koyi, sun zama mana iyayen wannan tsari da muke fatan yau ya kafa a ƙasar nan jama'a, me yasa za mu ci amanar wannan tsarin a yanzu? Me yasa duniya za ta ruɗe mu? Malaman tarihi suka gaya mana cewa Abdullahi Gwandu nono ne babu a cikin government house, in aka tashi dama mishi fura zai sha, sai ce a sa ruwa a dama. Amma Fulani nawa ne da shanu da tantsa-tantsan nono a ƙarƙashin masarautar Gwandu, ba zai iya zuwa a kwato a kawo government house ko da tsaya ko da arziki mai girma gwamna ya sha fura da nono ba? Amma haramun ce, tunda ba halal bace ba zai sha ba, sai a dama mishi da fura da me da ruwa ya sha. Sha Abdullahi Gwandu yana governor, executive governor. Gwandu ta fi yadda take a yanzu jama'a. A lokacin Gwandu ta kai extension din ta cikin Benin Republic, duk Gwandu ce a ƙarƙashin shi take. Amma Abdullahi Gwandu in gari ya waye, kwadago yake karbe wurin talakawa, garin wannan aikin ya karci kanshi da kardajiyar dawa, jini ya ci gaba da zubar mishi hayyarsu. Executive governor sarkin Kano Abdullahi na Fulani na farko, in hantsiye sai ce na aje Kano na dauki rafi, sai dauko yar karamar fatanya zai tafi noman albasa. Sarkin Kano, waɗannan mutanen akwai kasuwanni, za su iya zuwa su dubi wani bangare na kasuwa su ce a rushe wannan za a yi sababbin shaguna don a samu kuɗin shiga, amma ba za su yi ba, ba sa zalunci. Domin shehu yana ce wa sarki Yunfa, ya ce ka sani da cewa Allah na barin gwamnatin kafirci ta kai labari, amma baya barin gwamnatin zalunci, don haka ka daina zalunci. Jama'a ku dubi abin da ya same mu don Allah. Da ya 2004 ƴaƴan shehu da jikokin shi madadin su zauna su yi nazarin shekara 200 yau da kakanmu ya tsaya ya tabbatar da musulunci a ƙasar nan, ina muka kwana, ina muka tashi, ina aikin da kakanmu yayi? Sai aka ce za a yi bayi san cinari, sai aka yi ta kaɗa-kaɗa da raye-raye ana buga ganga. Sai sa ku je ku saurari laccata da na sa mata, jihadin ɗan fodiyo ba hawan daushe ba ne. Dan hudu ba hawan daushe ba, karantar da mutane yayi zunzurutun karatu, bai bar mutane da jahilci ba. Dan hudu sana'a yake yi, ina malaman sunna, mecece sana'ar ku? Dan hudu in gari ya waye zai karantar da dalibai, yana aikin tufkar igiya. In ya tufka igiya sai a diba, sai a kai kasuwa a sayar. Idan aka sayar sai a kasa kuɗin kashi uku, a siyo kabar da za a yi gobe, ita ce raw material, a yo cefa ne da ɗaya bisa uku da ya rage, sannan ƙarshen ɗaya bisa uku kuma ɗan fodiyo sai ya sa shi a cikin abin da za a taimakawa addini. Allahu akbar. Allah ya yarda da kai mujaddadin musulunci. Yanzu don Allah jama'a ku ji, kullum gari ya waye malamin musulunci ne, sai ya yi sana'a, sai ya yi cefanen gidan shi, sai ya ɗibi wasu kuɗi da ya saka a cikin account ɗin Allah. Tsakani da Allah, waɗannan su ne malamai, waɗannan su ne ahlus sunna, waɗannan su ne ke musulunci da gaske. Ula'ika allazina hadallah fa bihudahu muqtadi, duk mai neman shiriya ya kwaikwayi waɗannan jama'ar musulmi. Waɗannan bayan Allah ba su da computer, ba su da typewriter, ba su da biro irin wannan mai inki, tawada ce suke dangwalawa su kaɗe, suka rubuta littattafan daga shi har yanzu mun kasa gama aikinsa a cikin computer. Su da hannu suka yi, da tawada, dangwaliyar ba. Ya jama'ar musulmi, mu dawo cikin taitayinmu. Idan baka bi Allah ba, Allah ba zai kiyaye ka ba. Ihfazillaha yahfazka. Yanzu jama'a a cikin garin Sokoto a ce akwai sauran arna? A cikin garin Sokoto akwai sauran arna? Ba za ku kira su zuwa ga addinin musulunci ba? A kusa da hubbaren shehu yanzu a ce akwai coci-coci? Jama'a ba a ci amanar shehu Usmanu ba? Sarkin Zazzau Alu ɗan Sidi 1914 turawa suka zo suka ce za su cuce a cikin garin Zaria. Yace ai manzanmu ya ce ba a hada musulunci da kafirci, yace zazzau kasar musulunci ce, ba a cuce anan kasar. Yace manzanmu ya fadi ba a hadawa. Aka ce a, yace ai iyakar maganar kenan. Wannan magana ta yi daidai da sallar Idi ta kusa. Ya hada hudu bashi mai rai da lafiya ya zo minbari ya gabatar da ita, yace waɗannan mutane ko su bar mu zauna lafiya a matsayin mu na musulmi, ko kuma mu ce hayya alal jihadi akan su. Wannan hudu ba aka kwace ta aka tafi da ita Ingila, aka je aka fassara ta da Turanci, suka ga sakon da ke ciki sai suka zo sai suka cire shi daga kan mulki 1914, sai suka kai shi garin Lagos suka aje shi. Aka aje shi a tsurkukin daki na kaskanci da wulakanci. Anan ya mutu, nan aka yi mishi kabari. Yanzu wannan dakin bola ce, kashi ake ana zuba shara akan kabarin sarkin Zazzau Alu dan Sidi. Akan yayi me? Akan ya kare mutuncin musulunci. Har yau babu coci a cikin garin Zaria saboda aikin da yi, amma zage-zage sun manta da shi, sun ci amanar shi. Ba dole a shiga kaskanci ba kuwa? Dole a shiga kaskanci. Ihfazillah yahfazka, ka kiyaye Allah, Allah zai tsare ka. Al-Imam al-Tabari ya kai shekara 100 ya tsalle, zai tsallaka wani rani, sai samari suka ga dalibai, sai ga ya tsallake lafiya, suka ce ala gafarta malam, irin ka datti da ka in ka fada ai sai mu ji kunya. Sai ya daga hannayen shi yace ku duba yara, lafiya ta gau. Yace waɗannan gabobin mun tsare su, muna yara, sai Allah ya tsare mana su da muka tsufa. Kaje ka samu saurayi dan shekara 30 yanzu ya ruguje, yana tafiya yana mokadewa, haka yana mokadewa, yayi zina, ya kwakude kanshi, yayi luwadi, an yi luwadi da shi, ya sha taba, yayi marisa, ya sha kwaya, ya sha komai, duk da ya gama sha sai dawo yana shan sholisho. Sholisho yake sha na faci, yo me yasa ba zai mokade ba? Ba dalilin da ba zai mokade ba, ya jawo kanshi duk jaraba da bala'i. Malamai ku tashi ku yi da'awa, waɗannan yara da ake ce musu ƴan area boys ko ƴan sara suka ko ƴan ekoma ko ƴan menene da gwargwadon sunayen su jama'a, wallahi aiki ne akan mu a tashi ayi da'awa, a ga ya za a mai da su mutanen kirki. Akwai alheri da yawa a cikin ƴan daban nan, ba ku sani ba. Su Umar duk ƴan daba ne, su Hamza duk kauraye ne, ƴan daba ne. Manzo Allah ya dawo da su musulunci saboda da'awa, suka zo suka zama salihan bayin Allah, mutanen kirki. Yau da su muke koyi, yau hanyar su muke fatan Allah ya sa mu mutu akanta. Amma ƴan daba ne a da. Umar kashe mutane yake, dan tauri ne. Umar, Hamza giya yake sha. Ba su da mutunci a jahiliya. Amma manzon Allah bai fidda tsammani a kansu ba. Jama'a, ran nan ne na yi wani bincike game da area boys na Lagos, sai na samu cewa kashi 75 na area boys din Lagos musulmi ne, saboda ina son zan yi wani assignment ne a kansu. Kashi 75 na area boys din Lagos musulmi ne. Idan watan azumi ya zo, in suka zo za su yi maka abu, sai su ce to ka ci albarkar watan azumi. Don haka bincike na sai nuna mini mutanen Lagos suna cin albarkacin watan azumi, in watan azumi ya zo barna tana raguwa. Don kowa zai je samu kofin Qur'ani, da la'asar zai je tafsiri, in ya so da daddaren ya sha ruwa ya je dan rariki na abinci, amma dai da rana an huta. To out of 24 hours aka zauna 20 hours lafiya, kaga 4 hours din sai mu kuya. Ya jama'ar musulmi, waɗannan area boys da ke Sokoto, waɗanda aka basu sai dai ƴan siyasa su yi amfani da su wajen kashe mutane, ba haka ya kamata ba a yi musu. Malamai dole su tashi su yi aiki a kansu, a ɗibo su, a je a zauna da su, a yi musu wa'azi. Babban malami a garin Kano ya tashi ya yi aiki a kansu, ya je hikimar tara su. Jama'a, bai yiwuwa in ka saka gaba da ƙiyayya tsakaninka da mutum ya saurare ka. Waɗannan ƴan area boys in muka zo yanzu muka yi wa'azi muka ce tsinannu ne, ƴan wuta, ba ya da goben sa ganka kashe ka, basi jininka ya halatta, sun yi fatawa a kanka. Ina fata an gane. Amma aiki ake da su, da ya tashi cikin hikima malamin yana son ya jawo su jika ne, sai ya aika musu su zo. Da suka zo suka taru a masallaci, suna wari, kowa a jakaran shi a waje, saboda in ta ɓaci to yana da security guard. Wani ma ƙwayar ba ta sake shi ba, yana shafa ƙafa yana cewa oh, yo in ba su malam ba wai mu za a kira kuma masallaci. yana mamaki mamana ya kira su masallaci amma da suka zo suka zauna malamin ya ce musu kun ga ku ɗan uwanmu ne musulmi wallahi yace ina fadin haka sai suka fara gyara zama ashe yanzu malama da ma mu musulmi ne wato ashe wannan na fassara musu wato su an sadaukar da su ne ma dan haka to bari su je su yi abin da suke so idza lam tastahi fasna ma shi'it baka jin kunya aikata abin da kaso tunda sun ga ba a yi musu sallama ba a amsa musu sallama babu me yi musu wa'azi ba ruwan kowa da su to me abin yi bari su je su yi abin da suke so to yau babban malami ya tara su a masallacin juma'a sai ce to wani aiki ne na musulunci dukkanan nan ku za ku iya shi sai mamaki ya daure kansu duk ustazan nan masu dagaggen wando da qur'ani izu 60 aljihu suna yawo suna hadda ba za su iya wani aiki ba sai mu sai suka ce alagafata mallam wani irin aiki ne yace sadaka muke son ku bi gida gida ku karbo mana ta naira dai dai kwandala kwandala za a tara kudin za a sai likafani a aje a masallatai da an yi mutuwa sai a dauka a bayar sadaka suka ce eh wannan aikin mallam yace suka ce an gama kafin la'asar sun hada kudi naira 50,000 wannan maganar fa ta fi shekara 10 naira 50,000 ku ko yanzu aka ce za a sai likafani za ta rufa mutane da yawa balle shekara 10 da ta wuce da suka zo suka tara kudin sai malamin ya samu fatihatu khairin sai ya samu mabudin alheri game da su sai ce yanzu a matsayin kudin nan in ba ku ba duk Kano ba wanda zai iya yin wannan suka ji dadi ya rinka kawo ayoyi da hadisai ya rinka shi musu albarka sai ce to gobe akwai wani zaman da zai kashi gari sai suka ninka dan yau wasu sun ki zuwa ne suna tunanin malamin nan zai je ne ta tofa mana ayo yana damun mu to amma tunda sun ji ashe ma shi mana albarka akai dan haka kashi gari sai suka ninka a masallacin wannan ya zama sanadin da dayawa daga cikin su suna nan yau sun zama mutanen arziki da su ake sunna a Kano ko a nan Sokoto ana kiran su zuwa ga musulunci ko a Zamfara ana yi ko a Zazzau ana yi ko a Katsina ana yi ko a Kaduna ana yi ko a Lagos ana yi mu tashi mu yi bincike akan su mu ga ya zamu bullo musu ƴan uwanmu ne ƴaƴanmu ne kannanmu ne wasu frustration ne tunzura su akai wasu maraici ne wani uban shi ne ya auro kishiya mai kwarzaba ta koruwa shi shi kuma bala'i ya sa ya bar gidan ku je ku bincike su ni jama'a ina zuwa ina hira da su ina jin asalin wani in ka zo zai fada maka abin da ke damun shi sai fashe da kuka kuka da takaici sai ya sa ya kasa fadin abin da ke damun shi dan haka kawai yana ganin bala'i ya kone zuciyar shi to bari ya firing kowa ma ya ji ba dadi wallahi kuwa suna da dalilai mabambanta da suka sa suka zama haka mu kuma a matsayin mu na masu da'awa ya kamata mu rinka nazari jama'a da'awan mu ta zama tana da focus ina muka dosa me muke son mu cimma su waye za mu yi aiki akan su jama'a ina bada wannan shawara ya kamata a dauki matakai akan wannan jami'o'i malam Mansur Allah ya maka sakamako alheri da kai da sauran malamai da ke zuwa cikin jami'o'in mu domin karantar da dalibai waɗannan dalibai da kuke gani dazu sai da na ga musu nace cikin ku fa za a fitar da sarkin musulmi nan gaba cikin ku za a fitar da gwamna a cikin ku za a fitar da dagaci da hakimi da mai anguwa da shugabannin kungiya idan ba a lura da waɗannan matasa ba sannan waɗannan matasa na cikin jami'a ku gane jama'a ba ka zuwa kana kyamarsu kana kwandemin boko ko kana kwandemin gayu ba za ku daidaita ba zaka je ne in a friendly manner zaka je ne kai abokin su ne ka zauna ka yi hira da su ka ci abinci da su a cafeteria ka gano ɗabi'un su ku yi wasa da dariya in ka ce akwai wa'azi yanzu zaka ga sun taru ba wai taruwa ba kai kana cewa ku Yahudawa sun bata ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dubu wannan gobe ba za su zo ba duk sun kui da kai za su yi suna gaskiya ne sun san babu manner of approach baka fuskance su fuskanta mai kyau ba daliban nan a tinkare su ɗan mata da ke cikin su jama'a suna da matsaloli da ke damun su ya kamata malamai irin su malam Mansur su rinka tara ƴan matan da ke universities da polytechnics da FCEs da tertiary institutions suna jin menene koke-koken su suna da matsaloli in bata ji cewa kai ubanta bane ba za ta taba gaya maka ba sai ta ji a jikinta cewa kai matsayin uba kake to sannan sai ta gaya maka asalin me yake damunta jama'a mun gane wannan da kyau saboda haka ina ba da shawara lallai ne malamai su dauki matakan da suka kamata domin maganin wannan musiba asibitoci, gidajen kutare. Yanzu ina jin a nan kasar Dangane ko ga asibitin kutare ko Amanawa. Yanzu dan Allah, wace gudunmawa ake kaiwa kutaren nan? Iyayenmu ne, ƴan uwanmu ne, ba wasu halitta bane, iyayenmu ne. Cuta ce ta same su, kuma mu ma za ta iya samun mu. Dan Allah, a matsayin mu na du'atu, me muka je muka sauƙaƙa musu? Cikin kunci suke da bala'i jama'a, kuma kowa yana ganin eh nan ya dace su rayu. Ya kamata mu tausaya musu, mu fa masu da'awa ne. Na ɗaya kenan jama'a, gidajen marayu. Yanzu gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da izini a nan Darul Da'awan, an so za a iya buɗe gidan marayu. Gwamnatin Najeriya ta ba da wannan izinin yanzu. Kofa a buɗe take, ka je ka cika sharaɗi, sai ka zo ka buɗe gidan marayu naka na kanka. Duk inda aka ga maraya, an yadda cikin shege, an yadda wane ne, sai ka ɗibo su ka zo ka gyara su ka bar mutanen kirki. Yanzu kristoci ne suke cin moriyar wannan abu. Gidajen marayu da gwamnati take da su, gwamnati ta ba da izinin zaka iya zuwa ka ɗauko ɗa ka rene shi. Amma yau musulmi ba su damu da wannan ba, sai arna sai su je su ga Abdullahi da Ahmad da Ibrahim, sai su kwaso su. Dan dama a dokar Najeriya an samu marayu guda biyu, an tsunto su an kawo. To ɗaya a sa mai sunan arna ya zama arne, ɗaya a sa mai sunan musulmi musulmi ne. To kristocin Najeriya takhtitin da suke, tsarin da suke, sai su je sai su ɗauko musulmin, sai su dawo da shi gida, sai su mai da shi krista. Wancan krista sai a bar shi, gwamnati ta rene shi ya girma a krista. Musulmin kuma sai su karɓo shi, sai su converting ɗin shi into Christianity. Sai zama mana 2-2 kenan. Nawa kenan? 0. Ba mu da ko ɗaya kenan. Daga ƙarshe, ƴan uwana Sokotawa, in ne muku ishara zuwa ga wasu kasusuwa nawa da nake fatan ku mallake su da na sa musu da'awa aikin Allah. Waɗannan kasusuwa guda biyar ne, na sake yin wasu guda uku na sa musu internet baiwar Allah. A cikin waɗannan kasusuwa guda takwas da na yi su a cikin jami'ar Ahmadu Bello kamar watanni 5 or 6 da suka wuce, na jawo hankalin musulmi ne akan yaya ya kamata a yi da'awa, suwa ne suka kamata a yi da'awa. Akwai magana mai muhimmanci da ne ita zan yi anan. Na ce masu da'awa su yi haƙuri a tsakanin junansu. Masu da'awa su yi haƙuri a tsakanin, rayuwar ba ta da daɗi, tintini haka take. Imamu Malik da Imamu Ishaq mai sira da magazi ba sa shiri. Ibnu Ishaq da Imam Malik ba sa shiri. Imamu Malik ya ce kaza, wannan ya ce kaza. Da al-Imam Ibn Hajar mai Fathul Bari da Badruddin al-Aini ba sa shiri. Duk menene ya kawo rashin shirin? Idan ka koma zaka ga wani abu ne guda ɗaya wanda har yau shi ke hada malamai fada, su ne ɗalibai. In dai ka buɗe wa kanka kofar sauraron gulma, to wannan zai zo ya ce malam wani ya ce baka iya nahau ba. Shi kuma sai ya ce to ka ce mishi shi kuma ya iya hadisi ne ko ya iya mandiki. To shi kuma ɗalibi dillali ne, ya zo ya sai da Hajar a nan, sai je sai da Hajar a nan, ya waye gari ya zama annabi ne. Malamai sai kun yi taka tsantsan, ɗalibai haka suke tintini. Ibn Hajarin zai yi Sahihul Bukhari da Magariba, Badruddin al-Aini zai yi Sahihul Bukhari bayan La'asar. Badruddin al-Aini yana Ibn Hajarin yana gama yin Bukhari da La'asar, sai a kawo labarin karatun kamar yanzu, sai a ɗau cassette sai a je a kaiwa kuma Ibn Hajar, a ce to ga abin da mutumin ya ce, shi kuma wannan ya gama, a ce to ga abin da wannan ya ce. Haka ɗalibai suka rinka wannan aikin. Shi yasa a zariya da muka kafa musu wani bulo, sai suke jin haushinmu, sai mu ce ba mu son ka ba mu labari ko na alheri ne, ko alheri ne kaka zo ka gaya mana. Sai ɗaliban su ce ya hana mu hira da shi. Eh, ku tafi ku ban. Yanzu ni ban jin haushin kowa a zariya, don ban san mai jin haushina ba, tunda na ce alheri ma kaka zo ka gaya mani. Alherin ka zo za ka faɗa, sai in ce ba na so. Ka yi shiru, fatawa ka zo eh, fatawa karatu ka zo eh. In ka ce sai dai kuma malam a angoma wani malami na nan na gina masallaci, sai in ce ban son ka gaya mu. Dan in ya gama gaya maka alherin malamin, sai ya ce sai dai kuma. Shikenan, sai ya hada ka gaba da shi bayan ya fada maka alherin shi. To malamai ku yi taka tsantsan, ɗaliban ilimi ku ji tsoron Allah.
jama'ar musulmi lokacin da aka ba na cinye na sake cin na sadakar na tsina kyautar to kuma ban san na me zan sake ci ba gwamnati yin shiru da wannan nake cewa dangi na Sokoto Allah ya muku sakamako da alkhairi wannan kauna da soyayya Allah ya barta tsakanin ni da ku Allah madaukakin sarki ya daukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai mai alfarma sarkin musulmi mu ne mishi addu'a ta musamman Allah ya kara mishi dacewa da gamdakatar Allah ya tabbatar da shi a digadigan kakannin shi su Shehu da Bello Allah madaukakin sarki ya ci gaba da datar da shi wajen daukaka musulunci da musulmai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا
كيما جزاك الله كل خير ووقاك كل شر وضير يوء الحمد لله مالم أول آدم الباني الله يفاك مصد الهيري ya aza hannayen mu akan cutar da take damu kuma ya ga mana inda maganin ta yake maganin yana a hannuna ne yana a hannunka yana a hannunki yana a hannun shi yana a hannunmu ne baki daya maganin yana a hannun malamai yana a hannun yan kasuwa yana a hannun yan siyasa yana a hannun ma'aikata yana hannun shugabannin kungiyoyi na addini yana hannun jama'ar musulmi gaba daya muna bukatar canji ne baki daya mu inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai taba aiko mana wani bala'i ba face sai da abdalilin abinda hannayen mu suka aikata don haka duk lokacin da muka gyara Allah tabaraka wataala a shirye yake ya bamu gyara duk wani ta'aliki ko wani sharhi da za a yi akan wannan muhabara a gani na zai iya gurbata kyawun da take da shi zai iya bishe hasken da take da shi sai dai duk da haka watakila ba za a samu wata kalma mai haske wadda za ta kara haske akan haskenta ba kafin in ba dan uwa Professor Aliyu Muhammad Bunza wanda ya dan aiko da wani dan ta'aliki kadan yana so mallam ya kara elaborating din shi kara masa sharhi da fadi sai naga shine ya kamata yi wannan tare da dabbobi na minti uku to kafin wannan zai nuni ga magana guda daga cikin maganganu masu tarin yawa masu albarka masu amfani wanda mallam Albani yayi shine maganar yan daba wannan magana da ya kawo ta sa na fahimci abinda wani malami ne ke kokarin kodin shi nuna min cewa Mansur dukkan musulmi wanda yake kalmar shahada ka dauki akwai alheri tare da shi sai idan sharrin sa ya bayyana wato ma'ana duk mutum ya kasance fasiki ko jahili ko mai zaman kashe wando ko ma dan iska dan ta'adda in dai ba ta gurbatacciyar aqida yake dakunta a kansa ba to kace ta zato ga wannan musulmi ina ta fuskantar wannan magana duk wanda ya san tarihin rikicin Kaduna ya san irin wato abin azo a gani da ƴan daba masu kalmar shara ko sallah ba sa yi irin kariyar da suka yi musulmi a wancan lokacin sannan jiya nayi bayani cewa mu mun fuskanci sha'anin shi'a ne ta hanyoyi guda uku hanya ta farko dai mu ba wa jama'ar musulmi garkuwa ta aqida mai kyau hanya ta biyu mu mayar da martani akan gurbatattun aqidun da ƴan shi'a ke yadawa hanya ta uku ita ce mu kare kanmu hakikanin gaskiya ba wani malami da ya kare kansa ba wani ustazi ustazozi akramakallahu duk gaba ɗaya ba wanda ya kare kanshi ƴan daban nan su ne suka yi wannan aiki
a nan garin
kuwa amma hakikanin gaskiya wata banna tana nan tana bayyana ni kamar da duk ƴan uwa suka sani mutum ne ke da banki ka son in faɗi abin da yake da alaka da doka ko hukuma a fili ba sai idan ya zama lalura wata banna tana aukuwa domin bincike ya nuna yanzu ƴan gabar da ke gidan yarin Sokoto suna nufa suna karɓar tireni kusan irin adadin mutanen da ke ciki masu gurɓataccen aƙida suna nufa suna karɓar tirenin gare su wanda a nan gaba idan ba a yi hankali ba wallahi ba mu iya fuskantar bala'in da za su kullo mana da shi to da ka kira ga duk wanda yake maganar tana iya kaiwa ga kunnensa ta yi amfani a sauya musu wurin zama a cire su daga wannan wurin domin bala'in da zai jawo ba karami ne ba wannan ita ce magana da naso in yi tana da rassa tana da furu'a watakila idan dawa ta samu ko a yi na jama'a bayani ko a yi ma waɗanda abin ya shafa bayani Allah ya samu dace idan professor yana kusa don Allah ya zo da kaidi na minti uku kafin mu bawa darud da'awa sakan 60 ita kuma ta yi kalmar godiya professor ko ya ɗaya balaguro to ɗan agaji su yi masa hanya da Allah ya shigo to idan ku haka ne abin da ya rage mana shine sai mu nemi darud da'awa ta gabatar da jawabin ta na godiya kuma kamar yadda muka ce sakan 60 kawai muka ba su sai su yi kokari su takaita Dr. To Dr. Zaga shi zai gabatar da jawabin godiya a madadin darud da'awa da kwamitin ta Dr. Ibrahim Zaga
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ببن باقوم مالم مدوم مالم محمد أول الباني ذريع منا متكر قودية da ka samu dama ka ziyarce mu kwana biyu kana ta bada ilimi tare da jama'a da suka zo tare da kai alhaqiqa mun san irin nauyin samun ka ka zo nan ne amma kuma tare da duk yawan ayyukan da ke gare ka ka ba mu dama na kwana biyu ka zo nan har ma dai nan din da'awa ka bada wajen lecture guda biyu muna matukar godiya kwarai da gaske wannan godiya ina yin ta a madadin shi amir na wannan cibiya ce Malam Usman Jabo wanda alhaqiqa hal yanzu baya da lafiya muna fata ubangiji Allah ya bashi lafiya haka kuma da sauran jami'an wannan cibiya din ta Daruja muna fatan ubangiji Allah da ya kawo ka lafiya da sauran baki da suka zo nan Allah ya mai shi ku gidajen ku lafiya ku iske iyalan ku lafiya mu kuma ku bar mu lafiya da wannan an takaicin jawabin ninki cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ban san wani tsari kuka yi na fitar malam ba
ya kamata in ban amsa ta ba
ko cikin
amsa ta ba kai ka amsa ta ba zan samu
jama'a su hakuri su rage zamu
to ƴan uwa sai su fara rage akwai hansu da aka tsinta yana hannun darud da'awa subhanakallah wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جماعة سيد السادي